sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zamu dubi ne akan ƴanci da kalubalen da yara mata ke fuskanta a fadin duniya. Abin da ya hada da fiyade, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantan su. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Na farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Na kuma fara da jin ta bakin Hajjiya Rabi'a Galadima, wato tsohuwar daraktan shugaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar, domin jin matakan da suka kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara, musamman ilimin ƴamace da ke zama tushen cigaban duk wani tattalin arzikin ƙasa da ma zamantakewar al'umma.
Hajjiya Rabi, idan na soma da ke, yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa, musamman ma a Najeriya?
Alhamdulillahi ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba. Kusan abubuwa uku da ake ganin su ne negative attitude ko negative behavior da suke faruwa ga harkar ilimin yara mata a ƙasar mu Najeriya, kamar yanda dai da yawa muka sani, talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da kauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora, kowa yana neman ilimi da kauye. Na kan tuna shekara 1983 sanda nake principal a kauye a Kano a Kabo, duk sanda aka zo hutu aka dawo, in kina da yara 50 mata a misali daga Rogo ne, Bari ne, Butu-butu, Karaye, Dawakin Tofa, duk dai area din da suke nan kusa da gwarzalo kan gami, idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata 50, to insha Allah kafin tsakiyar term guda 35 sun gudu, musamman makarantun da suke ba su da katanga, ba masu gadi masu kula, guduwa suke. Amma yanzu gashi nan yaran mu da yawa a je suke ƴan mata, amma suna kaunar karatu kuma mun samu ci gaba. Menene ya kawo haka? Wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye. Sarakuna suna iya kokarin su, NGO suna iya kokarin su, ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su. To Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare.
Kuma Hajjiya, kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan, akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki. Idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya, wato Ngozi Nkunzo-Uwela, wannan halama na nuni da cewa mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya, har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri, wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa.
To ko a arewa ai muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko ina at any international level. To amma mu tuna harkar mu ta arewa, ba ma so sawa ƴan uwan mu baya idan abu ya taso. An sun samu karagar mulki, mata sun taso suna abu, sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized. Ai muna da mata isassu masu ilimi, masu hazaƙa, marasa tsoro. Ni na yi aiki da Ngozi Uwela a Federal Ministry of Finance, sannan ina Deputy Director Training and Staff Welfare. Jarima ce, ba ta da tsoro. Kuma mu ma a arewa muna da su, to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba. Daga sun yi ɗan kuskure mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi, guf suke yi, su yi shiru su mara musu baya. Sun san suna da laifi, amma ba za su faɗa ba. Saboda haka muna da matsala a arewa. Dole mu tsaya mu san namu namu ne. Kuma muna da mata da suke marasa tsoro. Ga misalai, ga Naja'atu, ga Aisha Ismail, waɗanda na sani kurin na kusa da ni. Dukkanin su ba su da tsoro. Babu gudu, babu ja da baya. Amma da za a mara musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce, ai wance ubanki kaza ne, ai kakanki kaza ne, ai ke kaza ce. To Allah kuwa Allah ku Ghafurur Rahim ne. Duk abin da bawa iko me yin ne, Allah mai rahama ne.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da shirin Ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Ya sa madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da Solomon Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.